أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سوسر أرمو تكلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى كسن شوى ترادو كتس شموني سابا شرن نافسين رحمة شرن ديكي باكو داما دومو حيكو دا تنبو يونكو عند اسكشاكي أدين درعيوة زوا غمالا دومو يسام موكتا kumana iya kuma na da sakonin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703364155 ko kuma cikin adireshin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatinrahma da dandalin sada zumunta na Facebook. Tare da muna asabar ne 7 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1442 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 24 ga watan Oktoba na shekara ta 2020. Kuma muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci a Jami'ar Barau da Kinan Kano, wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Hijrat Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu. Akramakallah. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلمه لسورة رمو أولنا اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتوينا لك تكين من يمن ينئمو ميدا الله سبحانه وتعالى وأن أدم ويكي وأن أدم نئمر دقوة وأن أدم يعني بكاتر بابا ديارو بچيدا نمجي mutumin kirki da na banza mai wadata da mai marar wadata mai sarauta da marar sarauta dukkan wani yanayi da Allah subhanahu wataala ya sabar da mutum a ciki ko mutum yake ciki yana buƙatar wannan ni'ima. Wannan ni'ima ba wata bace illa ni'imar kwanciyar hankali da zaman lafiya. Kowa yana buƙatar ta. Duk yadda mutum ya kai ga fitsara ko rashin ji yana so ya samu kansa cikin kwanciyar hankali. Ba zai so wani abu ya tashi hankalinsa ba. Saboda haka ta zama wata babbar ni'ima ce da Allah subhanahu wataala ya rika tuna wa dan adam ita cewa ya rika tuna wannan ni'imar da yake ciki. Allah subhanahu wataala yana tuna wa sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa fadhkuru id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ku tuna lokacin da kuke makiya a junanku kuna fadace ba zaman lafiya ba ga miciji sai Ubangiji ya hada tsakanin zukatanku kuka waye gari kuna zaman lafiya a junanku kuka zama kamar ƴan uwa saboda ni'imar Allah. Allah subhanahu wataala ya sifanta yanayin da suka dawo a cikin sa bayan da suna cikin yanayi na fadace ya sifanta wannan yanayi da cewa ni'ima ce da ya yi musu. Haka nan Allah subhanahu wataala yake tunawa Quraishawa waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da bautar Allah shi kadai da watsar da dukkan wani abu bauta ba shi ba, amma suka ki karbar wannan kira na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ina tuna musu cewa mutane a gefen su garuruwan da ke makotaka da su duk suna cikin hali na tashe-tashen hankula na rashin kwanciyar hankali na dardar da fargaba. Kowane lokaci ana iya kawo musu farmaki ainihin a sace wasu a bautar da wasu kwashe musu dukiya ko kuma kuna cikin ni'ima ta zaman lafiya da Allah ya baku. Allah subhanahu wataala yake cewa qalu inna tabi'ul huda ma'aka nutakhattab min abdina aw lam numakkil lahum haraman amina yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna. Laki cewa suna cewa in suka bi shiriya inna tabi'ul huda ma'aka suna cewa idan muka bi shiriyar nan tare da kai nutakhattab min ardina za a zo a sace mu ainihin raba mu da kasar mu ko a sace mu a tafi da mu a matsayin bayi. Allah ce awalam nubakkil lahum haraman aminan ashiba mu tabbatar musu da gari wanda yake mai alfarma na Makka kuma gari amintacce wanda babu fadace da tashe-tashen hankula a cikinsa ba. Allah subhanahu wataala ce sannan ana kawo musu abin kayan amfani na abinci daga ko ina arziki daga Allah subhanahu wataala. Wato Allah yake tuna musu wannan ni'ima cewa ashe bai musu wannan ni'ima ba. A wani gurin yake cewa alam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم وبنعمة الله يكفرون. ألا يتي أولم يروا بسغني بني أن جعلنا حرما آمنا من سن يونن قريمي الفرمان مكة أمن تتشن قري ويتخطف الناس من حولهم أنا وبشي متاني دورة دسو قروا دسكي كسد سو أنا كي هرهري أنا كواشي متاني أمس أين باي مذا دماتا أنا كواشي مسدوكيوي su kuma muka sanya garin su ya zama gari amintacce. Afa bil batil yu'minun, yanzu da ƙarya za su yi imani. Wa bi ni'matillahi yakfurun, kuma su kafirce ni'imar Allah. Allah ya nuna musu cewa zaman lafiyar da suke ciki ba ƙarbar ni'ima bace yayi musu. Yanzu ita za su yi wa Allah butulci akan ta, an ce su bauta masa, su ki bautar sa, su ce za su bauta ma wani ba Allah ba tare da cewa shi ya samu musu da zaman lafiya. Hakanan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa li ilafi quraish ilafihim rihlatash shita'i was sayf falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allah ce saboda saban nan na quraishawa, saban su kuma shine tafiyan su a lokacin sanyi da lokacin bazara, suna tafiya su je Sham, su je Yaman, wato suna tafiye da harkar kasuwancin su ba tare da tashin, wato ba tare da fargaba da tsoro ba, cikin kwanciyar hankali su je su yi kasuwanci, su dawo ɗan kasuwa su zo garin su da kayan kasuwanci su yi ciniki. Allah ce falyabudu rabb hadha albayt, to su bauta wa Ubangijin wannan ɗaki. Allazi at'amahum min ju'in, wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro, ya zanto babu tsoro a tare da su, babu fargaba, babu tashin hankali. Wannan duk yana nuna maka ni'imar zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma. Kowace al'umma ba ta samu ci gaba ba sai da zaman lafiya, ba za ta samu kwanciyar hankali ba, ba ta samu komai na ta yayu ba, ta samar da rayuwa mai kyau mai daɗi sai idan akwai kwanciyar hankali. Tattalin arziki ba zai haɓaka ba idan babu kwanciyar hankali. Kyakkyawar tarbiyya ga 'ya'ya ba za ta samu ba idan babu kyakkyawar, wato babu kwanciyar hankali. Ilimi ba zai samu ba idan ya zanto babu kyakkyawa, babu kwanciyar hankali. Saboda kwanciyar hankali wani abu ne da yake taimakawa komai, hatta bautar Allah. Hatta bautar Allah ba za ta yi ba a cikin tsoro, a cikin fargaba da rashin kwanciyar hankali. Shi yasa Nabi Ibrahim alaihi salam ya roki Allah subhanahu wataala ya sanya garin Makka ya zama gari ne amintacce. Idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Tunda lokacin da Nabi Ibrahim ya ce ya Ubangiji na ka sanya wannan gari ya zamo amintaccen gari, a wani gurin Allah subhanahu wataala yake ga mana ya roke shi rabbi ij'al hadha albalada aminan wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Ya Allah ka sanya wannan gari na Makka ya zama gari ne amintacce, ka nisantar da ni da 'ya'yana daga bautar gumaka. Malamai suka ce ku duba ku ga sai da sai fara roƙon kwanciyar hankali da zaman lafiya, sannan kuma ya roki abin da ya shafi bautar Allah, shine wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam, wanda yake nuna maka cewa ibadar ita kanta ba za ta samu ba idan ya zanto babu kwanciyar hankali. Domin muna ganin lokacin da abubuwa suka lalace ake cikin tashin hankali, mutane ba su iya zuwa sallah ba, ba za su iya sallar juma'a ba, ba za su iya zuwa sallar salloli biyar ba a masallaci, ba za a iya fita a je wani guri wanda za a ci cikin sa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba. Saboda haka komai ya zo ya dakata, komai ya zama a cikin tsoro ake yin sa. Za a yi sallah, amma an yadda za a fito sallah din, to sai an yi ta wato fargaba da ɗaukan matakai na tsaro iri-iri, ba don kowa ba don dai a samu wani abu na nutsuwa. Shi kaga idan babu kwanciyar hankali, to hatta bautar Allah ita kanta ba samuwa za ta yi ba. Sannan duk wani abu wanda ake ƙoƙarin gujewa, ɗan adam yake ƙoƙarin guje masa, to fa zai zo ya same shi. Matuƙar aka ce babu kwanciyar hankali, babu kwanciyar hankali yunwa za ta addabe mai mutum, za ta addabe ɗan adam. Domin sai da kwanciyar hankali ne ake fita neman abinci, ko kana da kuɗin da za ka sayi abincin, in babu kwanciyar hankali ba za ka samu inda za ka so abincin da za ka ci ba. Ballantana kuma in ya zanto sai ka fita nema, ka nemo sannan ka zo ka kawo iyalinka, ko ka samu kai abin da za ka ci. In ya zanto ba kwanciyar hankali, wannan abubuwan duk ba zai samu ba. Shi ya sa Ubangiji subhanahu wataala da ya gaya wa Quraishawa ni'imar zaman lafiya da ya ba su, suka butulce. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سألا تنتنا مسو يتنتنا مسو يوم ودسورو saboda abin da suka kasance suna aikatawa, wato saboda sun mutunce wa ni'imar Allah ta zaman lafiya da ya ba su, sai Allah ya kawo musu rashin zaman lafiya. Rashin zaman lafiyar nan sai ya haifar musu da yunwa, ya haifar musu da tsoro da fargaba da rashin nutsuwa da kwanciyar hankali. Saboda babu abin da ya kai mutum ya zanto ya waye gari cikin ni'imar lafiyar jiki da kuma kwanciyar hankali. Shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kamar da Imam Tirmidhi ya rawaito a cikin littafinsa Al-Jami', daga hadisin Abdullah bin Muhsan, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadhafiriha. Annabi yace, man asbaha aminan fi sirbihi, wanda ya waye gari a cikin jama'arsa, cikin iyalinsa, a cikin aminci, baya tare da, baya tunanin tsoro, baya tunanin fargaba, baya tunanin wani hari da za a kawo masa, sannan mu'afan fi jasadihi, lafiyayye a jikinsa, Ubangiji ya bashi lafiya, zanto baya kokawa da wata cuta da ta kici ta cinyewa a tare da shi, sannan inda hukutu yaumihi, yana da abin da zai ci da iyalansa a ranar. Nabi ya ce, faka annama hizat lahu ad-dunya bi hadhafiriha, wanda mutum kamar an tattara masa duniya gaba ɗaya ne an bashi. Saboda haka waɗannan abubuwa guda uku haɗe suke, ba za ta yiwu ka samu ɗaya ba ɗaya ba, ba za ta yiwu ka samu zaman lafiya, ka samu abincin da za ka ci ba, ko ka samu lafiyar jiki, matuƙar babu kwanciyar hankali. Kwanciyar hankali shi ne jigon samun wasu abubuwa gaba ɗaya na rayuwa, wanda ɗan adam ko ya yake yana buƙatar su. Mutum duk yadda ya kai ga wadata, yana buƙatar kwanciyar hankali domin ya ji daɗin wadatarsa. Ilimi gare shi, yana buƙatar kwanciyar hankali domin ya amfana da iliminsa, ya amfanar. Haka nan in mulki gare shi, yana buƙatar kwanciyar hankali domin ya iya gudanar da mulkinsa yadda mutanensa, al'ummarsa za su ji daɗi. Saboda haka kwanciyar hankali da zaman lafiya wasu abubuwa ne waɗanda ɗan adam yake cikin buƙatarsu. Babu hauka da rashin hankali ga ɗan adam ya yi ƙoƙarin neman biyan buƙatarsa ta hanyar tarzoma da tashin hankali. Ce tarzoma da tashin hankali ita ce za ta tabbatar masa da buƙatarsa. Wannan duk mutum mai hankali wanda ya san abin da yake ba zai yi wannan ba, sai wanda yake mahaukaci, shedan ya riga ya rufe masa zuciyarsa, ya zanto baya tunanin maslahatsa balle tunanin maslahar wasu. To wannan shi ne zai yi tunanin cewa zai iya cimma buƙatarsa ta hanyar tarzoma, ta hanyar tada hankali, ta hanyar hana mutane sakat da hana su harkokinsu na yau da gobe. Shi yasa dukkan wani wanda zaka je yana kiraye-kiraye zuwa ga fito zanga-zanga a irin ƙasashenmu, zanga-zanga a irin ƙasashenmu, wanda an san tarihin zanga-zanga a ƙasashenmu na Afirka gaba ɗaya, har ma wanda ba na Afirka ba, tarihin zanga-zanga tarihi ne da yake cike da rashin hankali da tarzoma da ƙone-ƙone da kashe-kashe ma wasu lokuta da ƙona dukiyar al'umma. Duk inda aka ce an fito zanga-zanga, to babu shakka an ce a fito a yi tada hankali, a yi tarzoma, a ƙona wa mutane dukiyoyinsu, a sace mutane dukiyoyinsu, a hana mutane sakat, a hana su neman abincinsu. Wannan shi ne abin da yake faruwa a ko'ina, hatta a ƙasashen da ake ganin kamar an ci gaba. In dai aka ce za a fito irin wannan zanga-zanga ta gaba ɗaya, kowa da kowa ya fito, to babu shakka za ka samu irin wannan da yake faruwa. Nakin baya can satuttukan da suka wuce, watannin da suka wuce, an yi wannan zanga-zanga a ƙasar Amerika. Mun ga irin yadda aka riƙa fasa manya-manyan shaguna, aka riƙa fasa manya-manyan complex, ana kwashe musu dukiyoyinsu, ana lalata kayayyaki da gwamnati ta tanada domin walwala da jin daɗin al'umma. Ƙasar da ake ganin kamar waɗanda suke rayuwa a ciki sun waye, amma gashi da yake zanga-zanga ce ta kowa da kowa, kowa ya fito a yi ta. Domin za mu ga hatta su can zanga-zangar, wataƙila a ce zanga-zangar ma'aikata sun fito, waɗanda suke da wasu buƙata sun fito, sun yi wani tattaki ko wani abu, za ka samu wannan da sauƙi. Amma zan zanga a ce kowa ya fito, duk matashi ya fito, kaza kaza, to ko a su ko su a can ɗin da ake ganin su kamar su sun san daɗin duniya, sun san da ya kamata da wanda bai kamata ba, to ba ta kyau. Bare kuma a irin ƙasashenmu da zaman banza ya yi yawa, rashin aikin yi ya dabaibaye matasa, harkar shaye-shaye ta addabi jama'a, ga harkar bandits ɗin nan da ita ma ta addabi jama'a, a ce kuma a wannan yanayi za a ce a fito a yi zanga-zanga. Kai ba ka ce a fito a lalata dukiyar al'umma, a fito a sace dukiyar al'umma, a fito a hana mutane sakat, a hana mutane sakewa da kasuwancin su da sauran ayyukan su ne yau da gobe abinda kake kira zuwa gare shi kenan saboda haka muna jan hankali ga matasan mu cewa su nutsu duk wanda zai fito yace ku fito zanga zanga a zo ayi bore a ce ana da wata bukata ana so a biya bukata ta wannan hanyar to ku sani cewa so yake ya kara kashe muku yankin ku ya kara kashe muku kasar ku ya kara kashe muku da zamantakewar ku a haka ba zanga zangar ake ba gari yake zaune yake lafiya amma ana cikin dardar yau an sace wannan gobe an gara gidan wancan an masa fashi ji ba an caka ma wancan makami a jiki an kashe wancan an yi kaza to bare kuma aka ce gari ya mutse an fito ana kone kone ana ife ife da hayaniya da hare hare to babu shakka wannan ya zai kara bude kofar fitintunu ne za su shigo duba duk inda aka ce za a yi wa gwamnati bore ta irin haka to babu shakka mun ga irin yadda kasashen yanzu suka koma kowa yana jin yana ganin irin yadda kasar Syria yanzu ta koma al-ardul mahruqa gaba ɗaya an kone kasar an rushe duk wani abu mai amfani yanzu mutum da yake rayuwa a Syria wato a haka ba karamar azaba ce yake cikin ta ba azaba ce ba karami an rusa kasar an kona ta an rusa kasuwanni an rusa gidaje an rusa masallatai an rusa makarantu banda dubannin ɗaruruwan mutane da aka halaka banda dubannin ɗaruruwan mutane da aka cikkita su wasu suka na kasa suka zawo ba su da wani amfani za su iya a rayuwarsu wannan duk abin ya fara daga zanga-zanga kada idan muka duba Libya a yanzu halin da take ciki kenan ga arzikin tili amma ya an kasa cin sa an kasa samun aji rayuwa mai dadi saboda babu kwanciyar hankali mu duba yadda kasar Yemen ta koma yadda ita ma abin ya fara daga zanga-zanga mu duba yanzu yadda yaki ya rikice ya wurtike a kasar dan to babu wani abu na morewar rayuwa da yan kasar suke ciki banda gudun hijira to haka nan duk inda aka yi wannan wato zanga-zanga mu duba Sudan rayuwar da suke ciki ta fi wadda yanzu suka samu kansu a ciki bayan zanga-zanga da wato kaso 100% waccan rayuwar ta fi musu daɗi duk abinda suka yi zanga-zanga saboda shi cewa gurasa ta tashi cewa kuɗin wuta kuɗin kaza yanzu an waye gari abin ya nunnunku sama da sau 100 akan yadda za su ke sun dawo suna tunanin ina ma gwamnatin da suka yi wa zanga-zanga ita ce take mulki sau haka babu ta inda aka taɓa cin wata biyan bukata ta irin wannan hanya to kaga idan mutum mai hankali ne kamar yadda Bahaushe yake cewa kaga gemun dan uwanka ya kama da wuta to ka sai ka shafa wa naka ruwa amma ba ka zuba wa naka fetur ba ko ka dauko wutar kai ma ka nufi naka da shi da ita to babu shakka wannan yana nuna rashin hankali da rashin tunani da rashin sanin abin da ya dace don haka mutane su yi karatun tada su kuma dole ne a zanto akwai jan hankali ta kowace nahiya su kuma waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su madafan iko su yi kokari su ga cewa sun tabbatar da adalci cikin abin da suke yi na mallakar al'umma su samarwa da al'umma sauki ba tsanani ba kullun ana son ya zanto abin da al'umma za ta gani daga masu mulki shine sauƙaƙawa tausasawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda Allah ya yi addu'a ya ce ya Allah duk wanda ka bashi shugabancin wani abu na al'umma ta ya sassauta musu kai ma Allah ka sassauta masa Allah duk wanda ka bashi shugabancin al'umma ta ya tsananta musu Allah ka tsananta masa saboda haka ana buƙatar sassautawa ana buƙatar in an ciza a hura ba kowane lokaci a yi ta cizo ba ana so a zanto akwai wani abu wanda za a ji cewa mutane su fahimci cewa gwamnati tana tausayin su ko yaro ne ake so a yi masa allura wani lokaci gashi dai amfani za ta yi masa amma da zafi to amma sai a ɗauki alewa a bashi sai yana shan alewar nan sai ya manta da zafin da yake ji na allurar nan amma a ce ana masa allura ana masa bulala kaga babu shakka ba zai taɓa fahimtar tausayin da ake ji gare shi ba zai fahimci cewa ana tausayinsa ba saboda haka ita kanta gwamnati ya kamata ta fahimci wannan cewa shi mulki yana buƙatar yadda yake buƙatar a riƙe abu da gaske to yana buƙatar kuma a tausasa to akwai wani abu da mutane za su ji cewa ta wuri kaza suna samun sauki to wannan shi zai hana wasu su yi amfani da wata dama da za su hargitsa ƙasa su kawo wa kasa rashin zaman lafiya gaba daya sai amfani da wannan saboda wasu manufofin su na siyasa Allah subhanahu wataala ya samu dace
to amin sun amin madan Allah ya saka alkhairi tambaye mu ta farko ayi ta zo daga Usman Dusun Maja ka sani yake cewa yana ganin mutane da na yin sallar nafila mai yawa bayan kiran sallah na biyu da asuba yace wato bayan fituwar alfajir kenan shine ke tambaye cewa malam banda rakata alfajir da kuma tayyatul masjid shin sallar nafila ta inganta irin wannan lokacin
sallar da tana karewa ne daga huduwa alfajir daga zarar mutum yaga alfajir yake to lokacin sallar da ta kare qiyamul layli ya kare ba abinda kuma za a yi sai rakata alfajiri raka'o'i guda biyu wadanda ake su gabanin bayan huduwa alfajir gabanin sallar asuba sune rakata alfajiri wadanda cikin rakata alfajir wannan sune kare aka sani sai dai mutum yayi su kuma ya shigo masallaci yayi tahiyatul masjid idan ba ya zo ya samu liman ya tare da sallah ba ya shiga sallah tare da shi kai tsaye in ya samu ana zazzaune ba a fara sallah ba to in ya shigo masallaci koda yayi rakata alfajiri a gida to zai yi tahiyatul masjid a masallaci to baya ga wanda ba kuma suna filfilu wanda suke kasancewa a daidai wannan lokacin wanda rakata alfajiri sai tahiyatul masjid ga wanda yayi rakata alfajiri din sa a gida yazo kuma masallaci to wanda zai tahiyatul masjid matukar dai ba yazo ya samu wannan sallah
to sai sakon Abubakar Labbo daga jihar Sokoto shi kuma yake cewa yana tambaya ne game da bikin addu'ar suna yake cewa shin da gaske ne cewa babu laifi idan mace ta haihu ta tara yan uwanta mata su yi walima ko kuma su yi taro domin ya ji wasu suna cewa in dai babu kada kada to babu laifi dan sun taru sun taya mai haihuwa murna kuma a lokacin za a yi zumunci
ya hada tambayar sun abubuwa biyu akwai maganar ci abinci akwai kuma maganar addu'a a taro a yi addu'a taro a yi addu'a wannan bai da wani asali cewa da an yi maka haihuwa a yi taro mutane a zo a yi taron addu'a ta addu'a kowane lokaci mutum ya ji labarin an yi wa ɗan uwansa haihuwa yana iya ba yaro addu'a Allah ya masa albarka wannan ba sai an yi taro an yi gayya ba amma wani abincin kuma farin ciki da zai yi ya gayyaci ƴan uwa su zo su ci wannan abincin saboda wannan haihuwa da aka yi masa wannan babu laifi wannan yana shiga cikin babin abin da mu'amala ne ba cikin babin ibada ba in ya kirawo wannan zaman da sunan zaman addu'a to wannan ya shigo da wani abu sabo wanda ba a san da shi ba domin addu'a ibada ce amma idan kawai dan ya gayyace su su ci abinci su taya shi murna wannan babu komai ya halatta mutum ko ba haihuwa ba sun yayi sabon gida ya kira abokansa ya ce ina gayyata ku yau ku zo ga sabon gida na kuma za mu ci abinci ku taya ni murna wannan babu laifi amma ya ce taron addu'a ne yayi to wannan shine ya zo da wani abu sabo wanda ba shi da tushe
ta sai sakon Muhammad Nura ka Kasim daga Gashuwan jihar Yobe shi kuma yake cewa shi mahaifa duka biyu suna da ikon cinye dukiyar ɗansu ko kuma mahaifi ne kawai ke da iko akan dukiyar ɗan banda ita mahaifiya
babu wani cikin su biyu da yake da ikon cinye dukiyar ɗansa yadda tambayar take cewa la mahaifi wa la mahaifiya suna da dai haƙƙi a cikin dukiyar ɗansu ya ci da su ya biya musu buƙatar su idan suna da ita wannan haƙƙi ne da Allah subhanahu wataala ya dora masa ba sa uba ba zai iya rike kansa ba to dole ne a ya ciyar da shi daga dukiyarsa wannan shine abin da ake nufi an tawa maluka li abita lokacin da wani mutum ya ce ya rasulullah ga wani mutum ga mahaifi na yana so ya cinye dukiyata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an tawa maluka li abita ya zo da ruwayar ya jitahu mali ko kuma yahtaju mali yajtahu mali yace yana da ya shi kansa yana da yaya kuma ga ubansa zai wawa shi dukiyarsa nabi ce an tawa maluka li abika to shi ne malamai suka ce abinda ake nufi da kai da dukiyarka domin na mahaifinka ne ana nufin cewa yana da haƙƙi a cikin dukiyarka domin da yake da haƙƙi a kanka na kai masa biyayya ka girmama shi ka so shi to haka ne yake da haƙƙi a cikin dukiyarka na ka biya masa buƙatarsa ka ciyar da shi idan yana da buƙatar taimakonka wannan shi ne abin da ya ce amma malamai suka ce amma babu wani malami babu wani faƙihi da ya taɓa cewa abin da hadisin yake nufi uba ya kwashe dukiyar ɗansa gaba ɗaya da mai da ita tashi wannan babu inda aka faɗi wannan babu wanda ya taɓa fahimtar haka a cikin wannan hadisi la da can wala a yanzu saboda haka uba ba zai ce da yana uba ba shi kenan dukiyar ɗansa kawai ta zama tashi inda haka ne to da babu batun gado da gudun ya mutun ya mutu yana da uba kawai sai uban ya kwashi ci to dama ai tawace to amma kuma gashi nan muna ganin rabon gado da aka yi idan da yaya ma uba iyayen kasa suke kare yi abinda za su samu ma raguwa yake ba wai karuwa yake ba saboda samuwar yaya wanda yake nuna cewa dukiyar dan su ba ta su bace dukiyar dan su ta su ce amma dai yana da suna da haƙƙi a ciki ya ciyar da su saboda yadda uba yake da haƙƙi a cikin dukiyar dan sa haka ne ita ma mahaifiya take da haƙƙi a cikin dukiyar danta
to sai shi kuma ne ke cewa mallan menene ingancin cewa idan iyaye suka kashe dan su babu hukuncin kisa akan su
na'am wannan akwai hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin jami'ar tirmidhi da abi daud da ibn majah hadisin umar ibn al-khattab da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yuqadu al-walidu bi waladihi la yuqadu al-walidu bi waladihi to ba a kashe uba saboda dansa malamai suka ce abinda ake nufi cewa idan uba ya kashe da ko yana ladabtar da shi ko wajen wani abu ya kashe shi ba a cewa abinda koda ma kuma yayi abinda din kisa ba za a ce an kashe shi saboda dansa ba sai dai daga cikin malamai kamar Imam Malik yana ganin idan yayi masa kisan gila wato kamar irin ya danna dan ya dauko wuka ya masa yankan rago suka ce wannan za a kashe shi wannan za a kashe shi haddan ne ko za a kashe shi ta'ziran saboda irin wannan abin bai kamata ya faru ba suka ce za a kashe shi haddan ne suka ce za a kashe ta'zir wato kamar horo ne dan kada wani ya kuma irin wannan abin da yi abin da yasa suka ce la yuqadu al-waladu bi walidihi suna cewa a ɗabi'a ta mahaifi wanda shi ya yi sanadiyar samuwar ɗansa kuma ya so ɗansa wakilai ya ɗauki kulawa da shi tun yana ciki har aka haife shi har yana ƙarami duk ya yi ta kulawa da shi haka kawai siddan ya kashe shi kace in kai har ka uba ya kashe ɗa to wakila ba da gangan zai yi wannan kisan ba tabbas ko an samu wani kuskure ne wakila ko rai ya ɓaci cikin yanayi na ɓacin rai ya ga cewa wannan yaron ya yi masa abu kaza har ya ɗau abin da yake makamiya da ke shi da shi ya mutu saboda suna ganin amma haka kawai sudda ba zai kashe ɗansa ba to suna ga wannan rahama da take cikin zuciyar mahaifi ko mahaifiya ba zai sa su yi kisa irin da ganganci yadda wani zai kashe wani saboda kuɗinsa ba ko wani abu nashi to shi yasa suka ce to bai kamata a ce bayan ya kashe ɗansa a yi masa haddi ba wasu suka ce kuma ba zai yi wa ita shi ne sanadiyar samuwarsa ba shi kuma ya zama sanadiyar rasuwarsa shi ya yi sanadiyar zuwansa duniya shi kuma ya zama tu sanadiyar barinsa duniya amma dai Imam Malik yana ganin cewa idan ya yi masa kisan gila wato irin ya kama shi kamar rago ya danne shi ya yanka to wannan kafa'an ya nufi kisan ne ba ta inda za ka ce wannan abin kuskure ya faru ko ka ce watakila ta hanyar ladabtarwa ne sauransu tunda babu yadda za a yi mutum ta hanyar ladabtarwa ya ɗauki ɗansa ya danne ya ɗauko wuƙa ya gagara masa a wuya to a ce bisa kuskure ya yi to suka ce irin wannan za a yi masa haddi.
To sai wannan shi kuma yake cewa assalamu alaikum da Allah malam khususiyar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce tauna dabino a sa wa yaro a baki lokacin yi masa wudubar suna domin ya je ana cewa zai yi yaron ya iya ɗaukar cuta ta yawan wanda ya tauna dabinon ya samu sa.
To malamai suna faɗar wannan cewa yana daga cikin ladubba ko abubuwa mustahabbai ga yaro idan aka haife shi a ɗan tauna dabino a sa masa a bakinsa. Wasu da yawa daga cikin malamai sun faɗi wannan duba littafin tuhfatul maulud maulud bi ahkamil maulud na Ibn al-Qayyim to sai dai idan mutum ya lura da yadda abin ya kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa zai iya karkata zuwa ga cewa wannan abu ya keɓanta ne da annabi sallallahu alaihi wasallama saboda bayan sa ba a samu cewa duk wani wanda aka yi wa haihuwa yana ɗaukar ɗan ya kai ba wani daga cikin manyan sahabbai ya ce ya taru da dabino ya samu sabaki ba za a ga cewa sayyidina abubakar shi ne mai gurbi na manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin khalifa bayansa kuma yake da daraja babba a cikin sahabbai to amma ba a samu cewa da sanda aka haihuwa ana kai masa yara ba hakanan sayyidina umar bayan sayyidina abubakar hakanan sayyidina usman bayan sayyidina umar hakanan ali haka nan manyan sahabban da suka rayu cikin tabi'ai ba a ji cewa akwai wani sahabi da ake kai masa yaro yana tauna dabino yana sa masa ba saboda wannan zai iya bayar da fahimtar cewa wannan tabarruki ne da yawo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda duk wani abu na jikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya halatta ne mai albarka da shi saboda hatta yawunsa hatta kakinsa duk sahabbai suna tabarruki da shi don haka ya zanto wannan yaron da aka haifa farkon abin da zai je cikinsa shine wannan dabino wanda ya hadu da yawun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya samu wannan albarka shi yasa ake to kuma baya gare shi dukkan wani mutum da ya kai ga salaha ga kirki to kyakkyawan zato ne ake masa amma ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi an yanke cewa wannan tabbas duk wani abu nashi akwai albarka a ciki to shi yasa wasu suke ganin iyaye za su iya yi ana nufin dabino din ake so akwai wani sinadari wanda yake cikin dabinon wanda ake ganin zai yi amfani yana da amfani matuka ga jikin mutum musamman yaron da aka haifa fresh a bashi wannan dabino don wannan sinadari ya je to iyaye su za su yi masa ba sai an kai shi gurin wani babban mutum wanda ake ganin saboda kirkinsa ko salahansa shi zai yi masa ba
to masu sauraron mu da kallon mu kuna tare da shirin fatuwar rahmani inda muke tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemu babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da ke nan Kano da yake amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri zan dora bayan hutun takaitaccen lokaci da kace mu tabarkanmu da dawowa ta cikin shirin namu na fatin rahma inda muke tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalibu babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da ke nan Kano wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa wannan tambaya ta gaba ta zo daga wanda yake cewa akwai wata inhaler da masu ciwon asma suke amfani da ita yace idan mutum ya shaka ba iska zai ji ya shaka ba mutum zai ji wani gargara a bakin sa kamar ya shaki powder shine ke tambayar shin wannan inhaler din tana iya karya azumi
dan kawai wannan abin da zai ji ya shaka mai kama da powder wannan ba zai karya masa azumi ba abin da zai karya azumi shine abin da zai zama ci ne ko sha ne wannan kuma zaka kira shi ci ba zaka kira shi ashurba al-ta'am ba zaka kira shi ashrab ba ci ne ba sha ba saboda haka ba zai karya azumi ba dan mutum yana azumi ya buƙaci wannan din yana iya yi ba azumin sa yana nan
to sai shi kuma ne ke ta malamin mutum ya yi sallah kuma baya jin daɗin cikin sa to a cikin sallar ta sujada ba dai ta kama shi to amma yana idan da sallar sai alwalarsa ta kare to tabbayar shi ne idan ya sake yin alwalar zai yi ba adin ne ita kadai ko kuwa sai ya sake sallar baki daya
yayi sallama ko bai sallama ba
yayi sallama
yayi sai ya sake alwala ba da zai yi ba sai ya sake sallama
to sai shi kuma sakon muazzam Hamza Iso yake cewa menene bambancin al-qunut na witri da kuma na wani bala'i wajen yin su
al-qunutul witri shine qunut wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jikansa al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib wanda mutum yake yi bayan ya abin nan kafin ya yi ruku'u bayan ya gama karatun sura zai tafi ruku'u a raka'arsa ta witri sai ya yi shi Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini wasrif anni sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait wala ita ce qunutul witri mutum yana yin shi ne kuma kafin ya tafi ruku'u ita kuma qunutun nawazil na wani abu da zai faru a cikin al'umma wanda za a roki Allah dan Allah subhanahu wataala ya kawo sauki wanda yana kasancewa ne a cikin salloli biyar duka wato sallar asbahi sallar azhar sallar asar maghriba isha'i kuma zai kasance a raka'ar karshe bayan an dago daga ruku'u bambancin su wanda kafin ruku'u wanda ko bayan an dago daga ruku'u kuma za a roki Allah ne abinda ake buƙatar sa da shi a wannan lokacin wani bala'i ne ya sauka na tashin hankali ake roƙon Allah ya kawo sauƙinsa to za a roƙi Allah ba da sauƙi wannan lafazza da za a yi amfani da shi shine ka dace da abin da ake roƙon sa a lokacin wasu ne suka kawo harahare ake roƙon Allah ya tsallaye maganin su duk haka za a roƙi Allah daidai buƙatar wannan so haka shi kunutun nawazil ba shi da wasu lafazza da aka ce wannan sune kunutun nawazil dan saboda kowace nazila daban take da irwarta wato wani abin da zai faru wani ya shafi yunwa ce wani ya shafi abin nan abokan gaba ne suka shigo ƙasa ko kuma suka rike wasu daga cikin al'umma suka yi fursuna da su ake roƙon Allah ya kubutar da su to kowace addu'a tana tafiya daidai da buƙatar da ake da ita ne sabanin qunutul witri ita wata addu'a ce ta musamman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyawa Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib kuma ita ce ake so mutum ya yi a daidai lokacin
to wannan shirin yake cewa malam tambayarsa ita ce idan mutum ya makara a sallar asubar ya kai wajen karfe 8 na safiya shin idan ya zo sallar nafila zai fara yi ko kuwa sallar asubar zai fara
dan har mutum rana ta riske shi wato sallar asubar ta riga ta wuce ya tashi zai asubar yana iya yin rakatul fajr a daidai lokacin yana iya yin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam haka ta faru gare shi da suka kwanta ba su farka ba har sai da rana ma ta fara bugun wasu sannan suka tashi to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba su bar wannan guri akwai shedanu a gurin suka bari da suka koma inda za su sai da annabi ya nafilarsa sannan kuma aka yi sallar asubuhi
to sannan shi kuma yake cewa malam karin bayani yake so game da shirin da ya gabata ya ce malam ya ce wacce ta samu labarin mutuwar mijinta bayan wani lokaci to za ta yi lissafin ta kabar ta ne daga ranar da ya mutu ba ranar da ta samu labari ba sai to sai dai kuma malam ya amsa irin wannan tambaya a karatun tsofaffin iraƙiya da ranar 22 ga watan 7 shekara ta 2008 darasi na 10 ya ce inda malam ya ce ranar da ta samu labari za ta fara ta kaba domin akwai wasu abubuwa da suke da tare da ta kabar har ma malam ya bada misali shi ne ke son karin bayani.
To ba zan iya tuna kana magana shekara 12 da suka wuce baya ba zan iya tuna da kamar mai na faɗa ba to amma kaddara hakan na faɗa wannan da zan ji na ƙarshe shine daidai amma ka ji wancan din haka na ce daga lokacin da ta fara to kasancewa wannan shine kuskure wannan da ka ji na ƙarshe shine daidai za ta fara daga lokacin da mijin na ta yi rasu ba daga lokacin da ta samu labari ba idan ya zanto ma har kwanakin sun kare shi kenan ta fita daga takamanta
to sai sakon da ya zo daga Haruna Hassan mai sau shi kuma yake cewa shi ne aka buɗe masa shago yake sai da kaya to sai ya zanto masu bara suna zuwa yana ba su sadakar kuɗi to tambayar sa shine shin wannan ladan sadakar nasa ne ko kuma na mai shagon ne
idan wani abu ne da shi mai shagon yana zai amince da hakan wato ya dauki wani abu daga cikin dukiyar mai shagon tare da yardar mai shagon da izininsa to duka suna da lada mai shagon yana da lada shi ma yana da lada kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mace ta ciyar da wani abu daga cikin dukiyar mijinta da izininsa to tana da lada akan abin da ta ciyar shi kuma yana da lada akan abin da ya nemo da karfinsa kaga ana magana da izininsa ko dai ya zanto izini ne wanda yake sarihi wato karara ya ce da shi in ka ga masu bukata ka iya dauka kana ba su ba komai ko kuma izini ne urfi wato a bisa ga al'ada ya saba bayarwa ma a gaban shi bai taba cewa ya kai haka ba aka fahimci cewa ba ya matsala dan ya dauki irin wannan wani abu ne dan kadan wanda ba zai takara karya ba to wannan ba izini ne ko da bai furta ba tunda wani abu ne ya saba gudana yana kuma gani bai taba cewa dan me ba to wannan shi ma babu komai amma haka kawai ba da izinin sa ba kuma kai da kanka watakila a gabansa ba za ka yi ba saboda kana tsoron ya yi fada to wannan baya halatta ka yi wannan don baka sadaka da dukiyar da ba ta kama dukiyar wani ba za ka yi sadaka da ita in ka dauka ka bayar sadaka to kai abin yana wuyanka za ka dawo masa da abin da ka bayar in har bai zanto da izinin sa ba amma inda izinin sa ne kana da lada shi ma kuma yana da lada.
To sai shi kuma nake cewa malam menene ingancin hadisin da ke cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da bawa yake sallah ana sanya dukkan zanubansa a wuyansa da kuma kafadinsa saboda duk lokacin da ya ruku'u ko sujada zanubansa za su rika faduwa kamar yadda ganye yake faduwa daga bishiya a dan haka ne ma ake son tsawaita sujada da kuma ruku'u domin zanuban mutum su ragu.
To wannan hadisi yana cikin al-Mujamul Kabir na Tabarani cewa idan bawa ya tsaya sallah wato asalan hadisin Ibnu Umar ne ya ga wani yana sallah yana yawaita sallah sai yana yawaita kamar raka'o'i sai yake cewa wanda za a ga ya masa cewa ya kyautata sujjadarsa da ruku'unsa saboda naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya shiga sallah zunubansa za su dawo za a dora zunubansa akan wani su dusar da yayi ruku'u ko sujjada ta saqafat anhu dhunubuhu zunubansa da za su zube wannan hadisi ne hasan hadisi ne ya tabbata kuma ba wai yana nufin ka tsawaita ruku'u ko sujjada ba abin da yake nufi ka kyautata ruku'u kada sujjada bal yuhsin ruku'aha wa sujuda turwa farruh fal yuhsin wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha wa sujuda saboda kyautatawa ba shine tsawaitawa ba idan har shi kadai yake salla ba laifi dan ya tsawaita ruku'un ko sujjada amma in yana jan mutane salla in ya tsawaita zai shiga haƙƙin wasu wanda suke cikin wata larura wata kila wanda tsawaita ruku'un ko tsawaita sujjada zai jawo musu wata damuwa to baya dacewa liman yayi wannan amma in shi kadai yake yi da ya tsawaita sujjada ko ya tsawaita ruku'u shi wannan babu komai
to sai ne shi kuma yake cewa malamin ya hukuncin daura aure a masallaci ba lokacin yin sallah ba shin dole ne duk wanda zai shiga masallaci ko kuma wanda suka shiga masallacin sai su yi tahiyatul masjid
nufin lokacin da aka hana sallah ko kuma yana nufin lokacin ba a zaharce ba ta yi ba la'asar ba ba magariba ba wataƙila misali ko ƙarfe 11 na rana na safe kamar da tudun ci da lokacin ake ɗaura aure ko 11 da rabi kaga a zahar ba ta yi ba mutum ya je ɗaurin aure masallaci yana nufin wannan da yi bana za a yi zai yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan kun shiga masallaci kar ya zauna sai raka'a biyu kaga anan ba maganar cewa ko sai lokacin sallah da ya shiga masallaci aka annabi ce idza dakhala ahadukum almasjid saboda haka ko da karfe 11 ne ko 11 da rabi ka shiga masallaci duk da cewa ba lokacin sallah bane to da kun shiga masallaci shine dalilin da zai sa ka cike raka'a biyu kuma ka shiga to sai kai kuma yana nufin lokacin ba lokacin sallah ba yana nufin ba lokacin da aka yadda ayi nafila ba wato kamar ya shiga daidai da rana ta take tsaka bata karkata zuwa yamma ba lokacin da za a ce azhar tayi ko kuma bayan sallar asuba to ya shiga masallaci bayan sallar asuba an hana abin nan ko lokacin da rana ta tafi za ta fadi da lokaci ne da shi ma an hana ayi nafila zai mutum ya shiga masallaci daidai wannan lokacin to zai yi ko ba zai yi ba wannan sabani ne na malamai wasu suna ganin idan ya zanto da sababi wato nafila ce mai sababi mai dalili to wannan za a yi ta koda ko a lokacin da aka hana ne saboda yanzu ita dalilin data ya fi ƙarfi akan hadin da aka yi haka mutumin da ya shiga masallaci yanzu zai yi ta ne saboda ya shiga masallaci ba kawai nafila ce ya tsira a daidai lokacin ba to kamar irin wannan lokacin a gurin waɗannan malamai za a yi da tazawatul asbab ne a wasu kuma suna ganin in ya shiga a wannan lokacin to baya halatta yayi wannan raka'o'i bi to amma kuma gashi ya shiga masallaci ya zai yi shi yasa wasu da suka rasa za su yi suka ce ya tsaya zai kai ya zauna to kaga wannan shi ma akwai takurawa magana mafi inganci ko mafi karfi insha Allah shi ne zai iya yi tunda wannan zatu sabab ce tana da dalili mun ga da kai nusus da dama waɗanda suke nuna cewa duk sallar da take da sababi ana iya yin ta koda a lokacin da aka hana yin sallah ne
to sai sakon Salisu Lawan shi ne yake cewa shin za a iya kiran mutum da Ruhullah saboda sunansa Isa
Ruhullah wannan suna ne lakabi ne na mala'ika Jibril kamar da yake fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya ruhana wanda magabata suka fassara ruhana shine Jibril alaihi salam ko kuma ruhullah shine annabi Isa wa kalimatuhu alqa ila maryam wa ruhum min inma almasih isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min Allah ya kirawo annabi Isa alaihi salam ruhum minhu wato ruhi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala tunda an tura mala'ika Jibril shine ruhana fa nafakhna fihi min ruhina zaka ake kira shi ruhullah to baya ga su wani kuma ya kira kansa ruhullah kaga akwai ayat tambaya shi ba malaika ba shi kuma ba malaika jibril ce kira shi ruhullah saboda wahayi da yake zuwa da shi yana zuwa da abin da yake raya zukata na wahayi Allah kuma ya kira wahayi ruhi وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ذلك وحي روحي ملائكة كما ملائكة جبريل شيكي زواد وحي كراش روح الله هكذا النبي إيسى عليه السلام سورة الله تورى ملائكة جبريل يأي موسى أتكم مريم أرتسى مشكين سا شيما النبي إيسى عليه السلام كراش روح الله تكم وليزو شيكم إليك أبتاوكان سا روح الله wanda baya halitta
to sai ne shi kuma yake cewa sunan sa Ibrahim daga Kabga yake cewa ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan Allah yana rufe mutum da alkhairi sai ya rika jarabar sa da jarabawa
akwai hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah qauman ibtalahu faman radiya falahu ar-rida wa man sakhita falahu as-sukht hadisi ne tabbatacce sai idan Allah ya so mutane sai ya jarrabe su wanda ya yarda to samu yardar Allah wato wanda ya hakura bai nuna kwakwazo ba da raki da kai karar ubangiji wajen halittun sa to wanda zai samu yardar Allah ban saki da wanda kuma ya nuna fushi da raki da rashin hakuri to wannan kuma falahu sukht yana da fushi na daga Allah subhanahu wataala haka hadisi ne tabbatacce ibtilahu anan jarraba iri iri ce akwai jarrabar da Allah yake wa mutum da abu da yake zahiri ne ima ce kuma ba dai Allah ya jarrabe shi da ita dan ya ga yana zai ya zai yi kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa fa amal insan idza babtalahu rabbu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman amma mutum idan Allah ya jarrabe shi أكرمه يكرم ماشي ونعمه ينعم تاشي كاغا الله يجي يجربي شي يكرم ماشي ينعم تاشي شي كاغا الله ينا جرب متن ده كرما ودا ينعم تاوا دان يغا تايا زي فسكنتي wannan ni'ima zai wa Allah godiya zai ajiye ni'imar da inda ya dace ajiye ta ko kwa zai ya amfani da ita wajen ƙara saban Allah subhanahu wataala saboda ana jarraba mutum wa rabbukum bi sharri wal khairi fitna wa ilayhi turja'un Allah ce muna jarrabanku bil khairi بالشر والخير muka jarrabeku da sharri muka jarrabeku da alkhairi ruwa malamai suna cewa jarraba ta alkhairi tafi tsanani akan wato tafi hatsari akan jarraba ta sharri wani idan sharri ya same shi to lokacin yakan saurin furfaduwa ya gane kuransa ya gane cewa lalle lalle wato yana cikin wata matsala wani kuma ba sabani wanda yake an jarrabe shi da alkhairi to wanda ruba isa ba sai ya ce rabbi akraman ai Allah ya karrama shi ne ko yace inda ba utitu ala ilmi da indi ce dabara sa ce da iyawarsa da ƙorewarsa da sanin mutane da shigificin sa yasa ya samu kokarin sa ne ya bashi ba ya manta da maganar Allah to kaga anan ya fi hatsari galibi mutane sun fi faduwa a cikin jarraba ta alkhairi akan jarraba ta sharri wani sharrin da zai same shi ne zai jawo da shi zai ja shi zuwa ga abin da akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam idza ahabba Allahu qauman ajjala alaihim al-uquba uqubata fi dunya idan Allah subhanahu wataala ya so bawa iso bawa da alkhairi sai gaggauto masa da uquba sa ta duniya domin ya tsiratar da shi daga azabin lahira
to sai shi kuma mai wannan tambayar yake cewa menene hukuncin sayar da kuɗi ya gagge ya ce wato kamar naira 500 ce wani bangaren ta ya cire ta yadda babu yadda za a yi a karbe ta shi idan mutum wato shi mutum zai iya karbar kuɗi kasa da haka ya bayar da ita
idan ta zanto ba kuɗi ba ta tashi daga kuɗi ba za ta yi daraja ba za a sayi wani abu da ita ba za a sayi ba to ta zama kamar kadara za a koma hukuncin kadara kamar fulus wanda ba a karbarsa bai zama karbabbe ba to wanda za a yi cinikinsa da duk yadda ta kama zuwa da su sai irin guntattakin kudade su je su yi ciniki su saya wanda babu komai saboda ba wanda zai dauka a cike ne kai kasuwa su ma zuwa za su kai banki ya saya a hannunsu a je a konarsu
تسيولي كتاشين يانا على تامسين يكرن ربنا عتنا في الدنيا حسنة كيون سجد الرسا كوبايا على تاكسن شورة آية كيون القرآن
يا هلتي كرتا تبع دنيا كرتا القرآن با أنهانا ينكرتا القرآن أتكين ركوء أتكين سجدة أما إيا كرتا تدنيا الدعاء ya faɗe ta ne a matsayin addu'a wanda ya halatta ba mu komai duka addu'o'in da suka zo alqur'ani rabbana la tazigh qulubana rabbana atina rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun duk dai wata addu'a da ta zo alqur'ani mutum na iya yin ta a cikin sujada ko a cikin ruku'u amma da niyyar addu'a ba da niyyar karatun qur'ani
kamar Allah ya saka alkari masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin shirin namu na fitin rahma ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma WhatsApp a kan lambar waya 0703-36-0455 ko kuma ta kan adireshin email na fitin rahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fitin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook amma da ganin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Marijalimo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar Bahar da Kenan Kano wanda a kodayaushe shekin samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana kai jira sassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.